أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته غر الميامين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باين هكا ان قوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركه مو دساكي هادوا ا wannan rana mai tarin albarka, ranar Lahadi 23 ga watan Jumada nil akhira, hijira annabi tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine daidai da 14 ga watan Disamba miladi, aiwa Isa dan nana Maryam alaihi salatu wassalam 2025, a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية. دنشي غبا دكرات للتافي مميتارم البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام واللفر الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الله تعالى يزكنش درهما. أساتين دي غبا تمنز أي باب شروط الصلاة كما أكنش زام تاشي كافنا منا روقان الله تعالى يمنى غم دكترفة انديدي كرا كريدة تقاتق يمنى روقان الله تعالى يكاري مدقى غريسو. ‫أن قوى ما سئزوا برا الدعاء الله تعالى كاسم قوى بقاتشي الله كبير وقوى بقاتش الخير بي بقاتا ودباتا الخير با الله كمسن يامي تقوم تا الخير يبيا مسا وإن دا سكري قاموا جداً قسكي أسونا مسلمي الله تعالى مكي روكو يزيكن صدرهما موكما انتا متاته الله يسا مشكاد إيماني. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. Litafi yace baban da zai karantar da mu sharuddan sallah. Ita sallah a lugar Larabci ita ce addu'a'u, addu'a. Idan aka ce a yaren Larabci as-salatu, tana nufin addu'a'u. Dan haka Allah ta'ala yace a cikin suratul Jumu'a, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَأَنَّكُمْ أَلَّا أَنْبَتُوا مِنْ يَوَى شي ما ينا شغا اسكن ما انر الصلاة بمعنى الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي كيمسوا الدعاء. انغاني إن صلاتك sakalul lahu aramma ta kwanta ko Allahul musta'an. Tayyib, idan aka ce sharuddan sallah, sallah tana da sharuɗa guda biyu. Akwai shurutu sihhatin, akwai shurutu qabulin, ko shurutu ijza. Akwai sharuɗa na ingancin sallah wanda idan ya nuna, idan suka cika sallah ta cika lahiyat talau. Idan wa'annan sharuɗa suka samu matsala, sallah ta samu matsala. An gane? To da na daga cikin sharuɗan ingancin sallah, shurutu wujubi salat da shurutu sihhati salat. Yawa, akwai sharuɗan wajibcin sallah wa'anda su wajibi ne sai an same su, sallan mutun tayi. Akwai kuma sharuɗan ingancin sallah wa'anda su idan babu su, sallan mutun tayi amma ba ta da lahiya. An gane? Su ake cewa shurutu sihha, su kuma shurutu wujubu wa'anda wajibi ne sai da su. Kuma duka akwai tadakul a ciki, kawai taqasim ne wa'anda malaman fiqh suka yi kokarin shigo da su wa'anda babu su a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A fayyace sai dai an fahimce su ne a madmun, a dunkule. Kamar yanzu arkanul wudu, rukunnan alwala, fara'idul wudu, farillan alwala, duka wa'annan abubuwa an fahimce su ne, amma Annabi bai gai bai ce ga rukunnan alwala, bai ce ga rukunnan sallah ba, bai ce ga farillan sallah ba. An gane? To duka wa'annan abubuwa fahimta su malaman fiqh suke. Dama shine asalin al-fiqh, al-fahmud daqiq, ai fahimta akan wani nassi, fahimta wadda take ta kai ta kai ta kawo, ba kowa ke irin wannan fahimta ba, sai a ce mutum faqihi. to babu shurutis salati babin da zai karantar da mu sharuddan sallah ana ali ibn talq an karbo daga ali dan talq bi fathin fa sukun talq da fataha da sukun ibn al munzir ibn qais al hanafi ibn bani hanif min bani hanifa as-sahmi ko as-suhaimi al-yamami sahabi ne wasu kace shine baban talq ibn ali wasu kace a suna ne daban-daban na mutane daban-daban wasu kace a ismani li shakhsin wahid sunan mutum guda ne shine ali ibn talq an gane amma sunan shi sunan shi ali ibn talq ibn al munzir baban shi al munzir ga waɗanda suka ce sunan mutum guda ne sahabi ne mai girman daraja daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kara masa yarraci qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idha fasa ahadukum fi salati falyansarif walyatawadda walyu'id as-salata rawahu al-khamsatu wa sahahu ibn hibban yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idha fasa ahadukum fi salati idan dayan ku yayi essocciya a cikin sallah shine fasa menene essocciya yayi tusa wadda bata da iska bata da kuka shine fasa domin asalin fasa fi'ili ne madi min al-faswi wa huwa khuruj ar-rih min ad-dubr min ghairi sautin shine wani iska ya hito ta duburin mutum ba tare da sauti ba mutum ne yayi alwala ya shiga sallah ya kabbarta yayi ruku'i ya taso sai wata essocciya ta hito to menene hukuncin sallar shi annabi yace idza fasa ahadukum fi ssalati idan dayan ku yayi essocciya a cikin sallar shi falyansarif yajuyu walyatawadda ya saki alwala idan ya saki alwala wal yu'id ssalata kuma ya saki sallah to wannan shine abin da ake nufi kenan idan mutum yayi tusa a cikin sallah yana saki alwala ne kuma ya saki sallah malaman da suke ganin cewa zai yi bina'i ne idan bai yi magana ba wannan maganar sun gina ta akan hadisi ne da'ifi shi kuma hadisin da'ifi la yuqawimu hadithal bab wannan hadisi na babi domin wannan hadisi akhrajahu al-khamsatu wa sahahu ibn hibban ya inganta wannan hadisi da haka waɗanda suke ganin cewa ana iya ayi bina'i to ba su da hujja akai domin mun gaya muku cewa a karatun mu na daura jiya a cikin al-kashif fi mustalahi ahli al-athar hadisi da'ifi ba aka hujja akan shi bal ma idan mutum zai aiki da shi ne fi fada'ilil a'mal nan kuma ba fada'ilul a'mal bane ibada ce wanda za a bauta wa Allah ta'ala da ita ba a bauta wa Allah da kaulani kamar hadisin da yace duk wanda hadisin jiya cewa ku yi ta ambaton Allah ku yi ta zikiri har sai an ce muku mahaukata to kaga wannan ai kaulani ce shi kun ba abota mu Allah da kaulani hadisi da'ifi ke wa Aisha ta radiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala la yaqbalu Allah salata ha'id illa bi khimar rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i wa sahahu ibn Khuzaimah an karbo daga ummuna Aisha Allah ta'ala ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yaqbalu Allah salata ha'id Allah baya karbar sallan mace da ta fara jinin al'ada mai haiba illa bi khimarin sayda al-khimar gele abunda ke ruhi mata jikinta asalin kalimar al-khimaru bi kasril kha'il mu'jamani saubun تستر به المرأة رأسها وعنقها ونتفافي ني وند مچ ذات رفي كنت دويانتا شي اكي ما الخمار مو كوما نسي مچ مي گلي كو مياهي ان غاني كينن مچ ود تا فار جنين الادا سلت بتي با متقر دي بت رفي كنت با دا ابون دي يكي سبكوا غا جكينتا تاي سترا غا جكينتا كينن wannan hadithin ummuna aisha ta fitar da shi al-imam an-nasa'i kadai abbai rawaito shi daga cikin mutanen nan guda biyar wayanda mala yace wa idza qultu bil khamsati yayi bayanin su wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lahu in kana thawb wasi'an faltahif bihi yani fi salati wa li muslimin fa khalid bayna tarafayhi wa in kana dayyiqan fattazir bihi muttafaqun alayhi an karbo daga jabir dan abdullahi allah ta'ala ya kara yarra gare sa yace annabi ya ce masa in kana thawbu wasi'an idan tufafin shi suna da yalwa masu fadi ne faltahik bihi to ya saba da shi yayi iltihaf ya dunkule da shi shine mutun ya sa to ya sa wani bargo wanda zai dunkule jikin shi da shi wal yukhalif bayna tarafayhi ya saba tsakanin gehunan shi guda biyu wa in kana dayiqan in kuma wannan gelan ko kuma bargon matsacce ne ko kuntantacce ne fattazir bihi annabi tsira sallallahu alaihi wasallam yace sai kai gabto da shi ka daura shi a matsayin gabto ولهما في من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء النبي صلى الله عليه وسلم yace kada dayanku yayi salla a cikin tufafi guda wanda babu wani abu a bisa kan wuyan shi wannan hadithin da shi da waɗanda suka gabace shi suna karantar da mu ababe kamar haka abu na farko na daga cikin sharadin ingancin sallan mutum ya zama mai alwala idan mutum bai yi alwala bai yi sallah to yayi aikin banza domin ita sallah ba ta inganta sai da alwala ita alwala ita ce Allah ta'ala ya bayyana yadda za a yi ta a cikin alqur'ani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum aw inda suka ya'taf 'ala al-mamsuhi da wa inda suka ya'taf 'ala al-maghsuli duka dai malamai sun karanta a haka wa arjulakum ila al-ka'baini Allah ta'ala yace idan kun yi niyyar sallah to ku yi alwala to kaga a cikin wannan ayar ta alwala ana iya fahimta cewa da mutun yayi alwala shikenan alwalar tan babu abin da ke kare ta da mutun yayi alwala babu wani abu da zai kalle alwalar tan sai idan ya sadu da iyalin shi ko yayi abin da ya kama da haka dan haka shi wanda bai yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tusa bata kara alwala a wurin shi domin yace tana kara alwala sai mu tambaye shi a kar makalla aya ko hadisi zai karanto wannan hadisi sai mu ce mai to kai da baka yarda da hadisin ba in ya karanto aya ku kariya zai wa Allah domin babu ayar da tace idan mutun yayi alwala yayi tusa alwalar shi ta walwale ko yayi iska ina fata an fahimci wannan to da aka kaga akwai damuwa shi wanda bai yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana cikin dimaucewa a cikin lamarin shi haka ya kamata mu yi kokari mu rike kankan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ai wasa da ita abinda kuma wannan hadisi ya karantar da mu wajibcin juyowa idan mutun yayi iska kada ya doge ya ci gaba da sallah bayan ya ji iska ko kuma ya ji warinta ko abinda ya kama da haka ko ya ji kukanta to wanda yana cikin sallah wani hadisi ya same shi to ba gini zai yi ba zai istinaf ne zai sake sabo sallah ne sannan idan mutun yayi iska zai hito ne daga cikin masallaci ya sake sabuwar alwala kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan karatun wanda ya gabata sannan wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana ruhi ya halitta mutun yayi sallah da tufafi guda sai dai ya wajaba idan mutun zai yi sallah ya aza wani abu a bisa kan wuyan shi domin ya ce laysa ala atiqihi minhu shay kenan ya hana wannan kuma wannan hadisi ya karantar da mu ba sharadi bane sai mutun ya samu tufafi biyu a cikin sallah ko guda yana yi domin annabi ya ce idan babu to fattazir bihi kai ittizar to kaga wannan hadisi ya karantar da mu hakan kuma ya halitta mace ta saukar da tufafin ta har asfalal ka'bain kasan dugadugganta domin lalura ce mace ta ruhe zahira qadamaiha mabayyanin dugadugganta a cikin sallah wallahu ta'ala a'lam to wannan hadisin wanda ya karantar da cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay zaka iske akwai tattaunawa ta malamai akan halaccin yin sallah da debardel singileti ko kuma riga a ciki eh holmara ake ce mata komi riga a ciki ya halitta mutum yayin sallah da ita ko bai halitta ba to wasu malamai sun fassara hadithin laysa ala atiqihi minhu shay cewa ai ita ma wannan riga a bisa kan kahodin mutum babu komai a ciki da haka bai halitta ayi sallah da ita ba. Malamai ko waɗanda suke ganin na daga cikin ladabi idan bawa yazo gana da ubangijin shi ya samu kamala da sura mai kyau, suna ganin cewa bai kamata bawa ya bauta ma ubangijin shi da tuwahin da bai iya gaida surukan shi da su ba. Bai kamata ba. Bawa yazo gaida ubangijin shi. Al-musalli yunaji rabba, mai sallah yana gana da ubangijin shi. Yanzu kai da kazo wurin gana da ubangijin ka, zaka zo da riga yadda bardal ko da wando dan singileti ko kuma wando wanda bai kamata ba, kaga bai kamata ka gaida ubangijin ka da ire-iren waɗannan tufafin ba. To kaga ya kamata a koyi ladabi tsakanin bawa da ubangiji. Bawa ya zam yana da ladabi wurin gaida ubangijin shi. Kamar yadda in zaka je gaida surukunnan ka, kana da buƙatar ka sa tufafi masu kyau, ka sa turare, ka sa kaza da kaza. Amma zaka ga mutum yazo masallaci masar da dauda, dakam da dauda. Kadiba ka ga yadda mutanen mu suka lalace. Yau ko wata zawara mutum ya gani yana son ya je wurin tadi a inda take. To yana da buƙatar ya sa sabin tufafi, ya sa turare, bai yarda ya je da dauda da maski a wurin wannan yarinyar ba. Amma ya yarda ya gana da ubangijin shi da tufafi masu dauda da wari da ƙazini da ƙarni. Haga wannan duka rashin girmama ubangiji ne. Allah ta'ala ya datar da mu. Idan zaka iska magabata suna da tufafi kala biyu. Tufafi na gaidawa da ubangiji daban da tufafi na mu'amala na yau da kullum daban. Kuma ya kamata duk wani ma'aikaci, idan kana da ma'aikata mai kifi ne ko mai bakin mai ne ko mai kowace irin ma'aikata, ka samu su tufafi waɗanda suke daban, waɗanda su na gaidawa ne da ubangiji. A lokacin da lokacin sallah yayi, sai ka shiga a cikin gidanka ko kuma a wani wuri, wani shago, ka hidda waɗannan tufafi na aiki, sai ka sa tufafi na gaida da ubangiji. Wannan ya kamata, kuma wannan yana daga cikin ladabi da kokarin nuna cewa ka dau sallatan da muhimmanci bata zame ma kaya ba. Ba yadda mutanen mu suka dau sallah kaya ba, irin yana jin sallah ta zame mai wani nauyi, hissa yana iya yin kowace sallah bakin kofar gidan shi. An hidda ma mutane zauƙin zuwa masallaci, ɗakin Allah wurin bauta. Kaga bisa titi ya zo ya yi sallah, ga masallaci ga wurin da yake aiki, amma ya yi ganewa ya yi ta bakin shagon shi. Isa idan mutum bai saba irin waɗannan salloli a masallacin ne ba, sai kaga ya je ƙasashen Laraba yana ta wahala, domin su ba su yarda ba lokacin ibada ya yi a ban shaguna buɗe. Da lokacin sallah yayi, zaka ga an matsa ma al'umma ayi maza-maza a rufe shaguna a tai wurin bauta ma Allah ta'ala. Wannan kuma shine ya kamata ayi kokari a maida himma. Wannan ibadar, wannan sallar shi dai ne abun da ya mana saura a cikin dadin duniya, kuma shi dai ne abun da zamu samu mu jeha mu kan wani abu kafin mu hadu da Allah ta'ala a gobe kiyama. Allah ta'ala ya datar da mu. Wa an ummi salama ta radiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Ummu Salama ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar. Tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin mace tana iya yin sallah fi dir'in, a cikin wani bargo, wa khimarin da wani gale? Annabi yace idza kana ad-dir'u sabighan, idan wannan bargon yana sabigh, mayalwanci, yilwantacce, shine sabigh, ay wasi'an, tawilan, kamilan, mai haɗi, mai yalwa, mai tsawo cikakke. Yughatti zuhura qadamaiha, yana ruhe mabayyanin dugadugganta. To ya halitta ta yi sallah a cikinsa. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, wa sahaha al-a'immatu waqfahu, amma malamai sun ce mawqufi ne wurin Ummi Salama. To wannan hadisi yana karantar da mu cewa mace idan za ta yi sallah, ta yi sallah da tufafi masu yalwa, masu haɗi, kada ta sa matsaccin tufafi waɗanda ana ganin jikinta. Idan za ta yi sallah, ta yi ƙoƙari tufafin da za ta yi sallah da su zama matsaccin tufafi ne. Wannan shi ne abin da hadisi yake karantar da mu. Ba matsacci ba, masu haɗi ba matsacci ba. Wa an Amir bin Rabi'a, an karɓo daga Amir ɗan Rabi'a, min bani Anaza ibni Wa'il, bani Anza bisukunin nun, dan uwa ne daga Bakar da Taghlib ibn Wa'il, duka ɗiyan Wa'il ne, sahabi ne wanda ya musulunta da jumawa, yayi hijira daga Makka zuwa Madina, kuma yayi hijira daga Makka zuwa Habasha, hijira biyu yayi. Ya halarci yaƙin Badar da duk wasu yaƙoƙi da aka yi tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yayi wafati bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 21 domin ya mutu shekara 32 ko 33 ko 35 wani doctor mai ce almuhim katufiya almuhim mata ko 32 ko 33 ko 34 ya rige yayi wafati Allah ta'ala ya yadda da shi wannan sahabi yace kana qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslima mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare mai duhu fa askalata alaina alqiblatu sai alqibla ta rikice muna muka rasa ina gabas take fa sallaina sai muka yi sallah falamma tala'at ash-shamsu darana ta kullo idha nahnu sallaina ila ghayri alqiblati sai gashi mun yi sallah duka bamu dibi gabas ba fa nazalat al-ayatu sai Allah ya saukar da aya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah duk inda kuka diba to a can huskar Allah ta'ala take yayi wannan hadisi da'ifi ne wannan hadisi na Amir ibn Rabi'a al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi wa da'afahu kuma malam Tirmidhi da kanshi yace hadisi ne da'ifi domin a cikin shi akwai wani Ash'ath as-Samman wanda shi asa Ash'ath as-Samman Abu Dawud ad-Dayalisi ya fito yayi riwaya daga garesa daga Amr dan Qais a hanyar al-Imam al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da riwayar ta hanyar shi a cikin musnad din shi ana Ash'ath as-Samman daga shi Amr sannan shi wannan Ash'ath saduqun ne mutum ne mai yawan gaskiya ya rawaito hadisai daga Jabir dan Abdullahi daga Daraqutni da Hakim to yana da asali hadisan shi amma dai duka abinda zai tsaida ka cewa marawaici ne wanda yake saduqu shi kuma martabar saduq malamai suna tattauna akan raunana riwayar shi to shi wannan shine dalilin da yasa aka raunana wannan riwaya wa Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin mashriq gabas wal maghribi da makullar rana akwai alqibla wannan hadisi mutum zai iya istishkali in shi yace me yake nuni wannan hadisi ga mutanen Madina ake domin su jahar alqibla su suna a hagu ne ga Makka idan mutanen su suka dibi janub sai kaga gabas yamma ta dawo dama gare su ita kuma mabullar rana gabas ta dawo hagu gare su sai alqibla su ta zam tsakanin wannan jiha guda biyu ma bainal mashriqi wal maghribi idan suka diba nan sai kaga alqibla ta dawo dama gare su in kuma nan sai kaga ta dawo hagu gare su to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla ga mutanen Madina abunda yake tsakanin gabas da yamma alqibla ce ga mutanen Madina kenan mai sallah idan yayi nisa da alqibla muna yin istinbati ga wannan hadisi to bai lizimce shi ya dibi ainul ka'ba ba wannan misala ce khilafiya bainal fuqaha wai shin abunda ake nema ga mai sallah ya dibi ainul ka'ba ko kuma wajhar ka'ban ne ya dibi asalin ainihin inda ɗakin Allah yake ko kuma da inda ya dibi gabas sai malamai suka ce a'a bai wajaba gare shi ba ya dibi ainul ka'ba domin wurin yayi nisa yanzu ba wani zare ne adda kai ba da za a auna nan mu ce ai nan ne gabas alqiblan mu ko ai ba wani zare ne adda kai wanda za mu auna daga nan har zuwa ƙasar Saudiya mu ce ai lalle muna dibin ainul ka'ba ne sai dai muna kirdado ne ko ba haka ba muna kokarin taharri ne tare da akwai malamai masu kokarin wannan kirdado bayan sallah asuba a dauri idan za a gina masallaci to malamai na dauri wanda Allah ta'ala ya ba wannan ilimin taurarun sai su ce to har da daddare har da asuba sai malami ya zo ya dibi tauraro wanda yake hitowa a gabas ainul ka'aba haka malami na yace min yace to wannan tauraron idan ya hito yana dibin ainul ka'aba sai malami ya ce to a auna gabas tijaha wannan tauraron sai ya zama an hidda gabas kenan wannan kuma duka istihadi ne na malamai tana aiwa ai daidai kuma tana aiwa ai kuskure babu mai iya yankewa ya ce wallahi shi yana dibin gabas ne 100% yana dibin Ka'aba ne 100% sai dai yana kirda don ta to alhamdulillah kuma yanzu akwai ci gaban da aka samu na su busal wani abu da ake cewa busala wani injimi mai awo ma'auni wanda ke awon Ka'aba shi ma dai ai duka wannan kirdado yake yana ilhasati ne na ayi kokari a samu asalin inda gabas din yake Allah ta'ala shine addasa ne وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناجى النبي سيرا صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ينا صلى بستاغوش حيث توجهت به دوكين تدوبا دشي أنا حديث بخاري دا مسلم سكا في تدشي زاد البخاري الإمام البخاري دنا رواية سا يومئ برأسه ونينا يجاتو يا النبي كي صلى بسكن راقومشي ko bisa abun hawo shi sai bukhari ya kara mun yace annabi yana ima yana nuni da kanshi walam yakun yasna'uhu fil maktuba amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka a cikin sallar farilla yana yi ne a nafila ba a farilla annabi yake yi ba to wannan kuma yana nuna muna halaccin yin sallah a cikin jirgin kwalakwalo ko a cikin jirgin sama ko a cikin mota yana nuna halaccin hakan idan kana buƙatar yin sallar nafila a cikin jirgin sama to kana iya raka'a ka biyu a cikin jirgi da zaune kawai kai imani wannan ya halitta idan kuma kuna cikin sararin samaniya lokacin sallah yayi kafin ku sabka lokacin ya hita malamai sun yi fatawa da halaccin yin wannan sallah a cikin jirgin kiyasi akan waɗannan sahabbai waɗanda ke sallah a cikin jirgin kalokalo kamar yadda suka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu cin mu hadisin an gane wannan ko to wannan ya halitta hadisin Amir ibn Rabi'a ya nuna muna hakan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar nafila a bisa kan abun hawan shi wali abi dauda min hadisi Anas wa kana idza safara annabi ya kasance idan yayi balaguro fa arada an yatatawwa'a in yaso yayi sallar nafila istaqbala binaqatihi alqiblata sai annabi ya dibi da taguwar shi gabas ya huskantar da dabbar shi wannan taguwar ta dibi gabas fa kabbara sai annabi ya kabbara thumma salla haythu kana wijhata rikabihi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi salla haythu kana wajhu rikabihi duk inda abun hawan shi ta duba can zai duba ya ci gaba da sallar shi wannan hadisi isnadin shi hasanun isnadin shi mai kyau ne shi kuma yi bayanin al-isnadul hasan ko yawa mun yi bayanin haka a can karatun da ya gabata wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-ardu kulluha masjidun Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kasa dukkan ta masallaci ce illa al-maqbarata banda maqabarta ba a salla a cikin maqabarta wal hammam da makewayi ita ma ba a salla a cikin makewayi bai halitta ai salla a cikin maqabarta ba bai halitta ai salla a cikin dushi ba wa an ibn umara to wannan hadisi al-imamu tirmidhi yace yana da illa illa shi ita ce hammad wanda ya rawaito hadisin mausulan Al-Imam Thawri ya rawaito shi mursalan shi kuma Daraqutni da Imam Al-Baihaqi duka sun ce hadisi ne ghair mahfuz wa sun ce a'a al-mursal huwa al-mahfuz kasantuwar hadisin mursal shine aka haddace aka kiyaye hadisi ne mursal shi kuma mun san menene al-mursal a karatun da muke ajiya to wannan hadisi malamai suka ce yana da illa da shi da hadisin da zai zo baya hadisin Ibn Umar wa Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hani ayi salla a bagire guda bakwai fil mazbalati a cikin juji wurin da ake zub da shara mazbala an gane wurin da ake zub da shara shine mazbala wurin da ake zub da najasa da tsumma da dauda annabi ya hada ayi sallah a wurin wal majzara da mayanka ko mahauta annabi ya hana ayi sallah mahauta wal maqbara annabi ya hana ayi sallah maqabarta wa qari'ati at-tariqi da tsakiyar hanya kawai ku zo bisa titi ku yi sallah dan kun ishi kanku annabi ya hana wannan fil hammami annabi ya hana ayi sallah a cikin makewayi a cikin dush wa fi ma'atin al ibli da mudurqusayyar raqumai inda raqumi ke turkusa wa fawqa dhahri baitillahi da saman dakin Allah saman Ka'aba dan shi wanda yayi sallah bisa Ka'aba ina ya duba shi ba sai inda ya duba ba gaba sai ya duba ko yamma ko ina ya duba an hana wannan sai dai hadisi ne da'ifi domin a cikin shi riwaya ce ta Zaid ibn Jubaira al-Imam al-Bukhari ya ce matrukun hadisan shi za a bar su sai dai ana karfafa shi a hanyar Laif an Umair ko an Amri wanda malamai sun ce tana karfafa wannan riwayar kenan sai ya zam al-Adid riwaya ce wanda ana karfafa ta da riwayar wani wa ana bi Mirsad al-Ghanawi an karbo daga Abu Mirsad al-Ghanawi wanda yake Kannas ibn Husayn ibn Yarbu' al-Ghanawi bi al-Ghanwi bi fathin fasukun al-Ghanwi yake nisba ce zuwa ga Ghina ibn Ya'sur a dan kabilar Ghatfan sahabi ne wanda ya halarci yakin Badar halifi ne na Hamza dan Abdul Muttalib ya halarci ya koki gaba daya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati shekara ta 12 hijira daga Makka zuwa Madina yana da shekara 66 an gane shi kuma Marsad wa an abi Marsad ba Mirsad ba ana karanta shi bi fathin fasukun Marsad haka sunan yake yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu la tusallu ila alquburi naji annabin tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ku yi sallah zuwa ga kaburburra kuna huskantar kabari wala tajlisu alaiha kada ku zauna akan kabari wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi wa ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum al-masjida idan dayan ku yazo masallaci falyanzur yaydubi fa in ra'a fina alaihi adan idan yaga kazanta ga takalmin shi aw qadaran ko kuma wani abun cuta adan cuta aw qadaran ko kazanta falyamsahu yashahi wal yusalli fihi ma yasalla da takalmin sa wannan hadisi ya karantar da mu yin sallah da takalmi amma wannan hadisin kuma yana da buƙatar bayani ko ba haka ba yana da buƙatar fiqhu da bayani dan kada wani ya je kawai ya taya ta sallah da takalmi a cikin masallaci wani yayi sallah a cikin masallaci da takalmi sai aka mai magana ya ce ai annabi ya ce ai sallah da takalmi kai jahili ne baka karanta hadisi ba kai dai jahili kai da baka gano fiqhun hadisin ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin ne ba irin wannan lokaci bane masallacin ne a lokacin annabi da kasa suke isa zaka iske sahabbai suna bada labarin sahabi yayi sallah hallaka da tako yana dahi kemai idan an yi ruwa yana dahi magoshin shi masallacin ne a lokacin su kenan saboda haka nan ne suke da kasa ake sallah wani ma yana bada labarin saboda tsananin zahi har suna shinkida rigunan su dan su aje goshin su saboda tsananin zahi a masallacin ne to kai kuma ka zo a wannan zamani a 2025 1447 shekaru aru 1400 bayan rasuwar annabi da wani da yan kai sai ka iske masallaci an gina shi an same karo an same tafi an yi mai turare an kamsasa shi an kawata shi yayi kyau sai ka zo da takalminka kawai ka zo ka ce sallah zakai da su ai ya kamata habulala ai ma dan baka gano hadisin ba amma a wajen masallaci yanzu kamar a nan waje kana yin sallah ka lafiya lau ba wanda zai hana ba la mani'a in dai ka tabbata baka tako wata najasa da takalminka ba kamar yan agaji misali masu sallah da takalmin su wannan ya halitta amma ka shigo cikin masallaci an gyara an share an wanke an tsaftace kace da takalminka za mu zaka sallah sai mu ce baka gano hadisin ba kuma kafin ka iya bada sallah da takalmi ko kai sallah da takalmi ka karantar da al'umma hadisin da fiqhun hadisin domin da yawa wasu malamai suna karantar da al'umma abunda mutane ba su ida gane shi ba. Kakin ka iya tabbaka wata sunna to ka bari hala umma su gane wannan hadisin ko ba haka ba? Domin yanzu kowane shi ma malamin kanshi ne, kowane farfesa ne, a dauri karatu yana da saukin ganewa saboda babu wata hanya da ake dokar karatu banda ta malaman nan. Isa duk abinda malami ya gayi ko ƙarya ce gaskiya ne. Yanzu ko malami yana ƙara magana zaka shiga cikin wata hanya ka jayo wannan maganar. Wai shin malam wani da ya hodi magana hakanan ne ko ba hakanan bane? Akwai hanyoyi. Amma a dauri ba haka bane, yadda ya gayi ta haka zaka zauna. A shekaran jiya nake ba wani labarin cewa mu lokacin da muka taso an gaya muna cewa idan kai laihi makaranta malam yasa bulala ya zane ka, to inda aka baka kashi wuta ba za ta cika ba. Haka ake gaya muna lokacin muna makaranta. To waye sai ya goge wannan maganar? Babu ta. Babu infijarul ma'arifi na ilimomi bale ka ce malam bai gaya daidai ba. Haka kuma za ka yi ta biyayya a baka kashi ka yi godiya. Ko kuka ba ka yi saboda ka tabbata wuta ba ta cin wannan. Wake fata ya shiga hutar bale ma a ce katta ci shi. Kai da ya kamata ka yi ta fata Allah ya kai ka aljanna kai tsaye? To ka gani, a da babu wannan infijarul ma'arifi, wani kowa yana jin malami ne. Yanzu fatawa kana jin ta kyamas ka shiga cikin YouTube. Wai shin fatawar tanda malama ne haka nan ne? Isa za ka yi suke jahilai da yawa wanda ba malamai ba, ba za su taɓa magana a kan fatawa ba sai sun ji wani malami ya yi ta. Shi wa bai santa ba. Ratta ya ji malam wane ya yi magana kan taron nan zai shiga cikin Google, ya shiga cikin YouTube, yanzu ga hinan cikin AI. Kawai nan zai shiga ya jayo, wai shin maganar malam wane haka nan ce? Kawai zai babu littahi, babu komai, zai zo ya ƙaryata malamin. Saboda infijarul ma'arifi. Wannan kuma yana da buƙatar gaskiya mu ji tsoron Allah jama'a. Mu dinga karatu kafin mu iya wani magana a cikin ilimi, mu karanta littattafai. Littahi nawa ka karanta kama kanka adalci? Lokacin da ka nassaba kanka matsayin malami mufti mai fatawa tsakaninka da Allah, littahi nawa ka karanta wanda za ka iya fatawa a ilimi? Wallahi wani bai karanta littahi goma ba daga bango sai bango. La gaban malami wala shi gaban kanshi. Ai ina jin wani malami yana wata fatawa ta birge ni, yake cewa duk lokacin da ɗalibin ilimi ya ɗauko littahi ya karanta safaha 5, 6, 10 kwana ya ɗauke shi, ya ce to ya sake sana'a ba ɗalibi na ba, ya sake wata sana'a. Ɗalibin ilimi ya karanta safaha 10 na littahi ya yi kwana, ya ce to wannan ba ɗalibi ba ne. Ke da ya kamata a ce ka karanta safaha 80 a dare guda, ya ce kana karanta safaha 5, 6 wai ka yi kwana? Ko ka ji wani hadda gani yake ce wallahi in ina so in yi kwana sai na ɗauko littahi sannan in yi kwana? Ai ka samu matsala. Aram ko ba haka nan bane? Akwai matsala ko? To Allah ya dace da mu. To ka ji yadda za a yi sallah da takalmi, sai an diba an bincika sannan a yi ta. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى إذن ليمك يتاكك أزمتا بخفيه دتاك المنسى خفنسى وطهوره ماء التراب أبو ندى زي يسألك كيسو شيني أسا كوي زي يتاكك أسا شي كان يسون سألكك. وانا حديث أبو داود في تدشي ابن حبان يا إنجل تدشي. وأن معاوية بن الحكم أنكر أودك معاوية بن الحكم sahabi ne daga cikin mutanen Hijaz, yana zuwa garin Madina a cikin Bani Sulaym, a can yake zama tare da su. Allah ya ƙara masa yarda. Yace annabi ya ce inna hadhihi salata, lalle wannan sallah, la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi, wani abu daga cikin maganganun mutane baya inganta a cikin sallah, ba a magana a cikin sallah. Innama huwa tasbihu, abunda as-salla kawai a tsalkake Allah, wat takbiru a girmama Allah, wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani, shine sallah. Banda wayannan abuwa ba a bukata, sai da bukata lalura haja muliha, wanda ya jama wannan yana da bukatar a karantar da mutane fiqhu su gano wuraren da ake magana a cikin sallah dan bukata. Wata mace wadda bata yi karatu ba diyarta ta ci hangara gabanta tana sallah ta kyale ta wai ba a magana cikin sallah yarinyar mutuwa ta yi kaga wannan jahila ce a sallah take hissa kawai bata yi komi ba wanda ko ya halitta ki tsaye da ma sallar ki jaye wannan illar ko aibin aran ma bi kuke ce mahangara ba ku da ita to ba ku da ita akwai ta baka santa ba eh to ba ta shiga kasashe da yawa irin dai wurare da yawa haka munan alhamdulillah muna da ita da yawa ai kan sheda ne ko to kaji to shine annabi ya ce bai halitta ai wani dumi ba a cikin sallah ba a dumi ba a magana babu mai magana a cikin sallah sai wanda baya da imani babu bukatar komi kawai kai ta surutu ba bukatar haka nan wa an zaid ibn arqam an karbo daga zaid dan arqam mutunan madina al-khazraji ana mai alkunya da abu amr ya halarci yakin khandaq ya yaki tare da annabi kusan yaki 7 eh 17 ya halarci saffain tare da ali yana daga cikin kebantattun mutanen da ali ke jawowa gaba ya zauna garin kufa ya mutu shekara ta 66 zaid ibn arqam yace in kunna la natakallamu fi salat lalle mu mun kasance muna dumi a cikin sallah ada kenan da suna magana a cikin sallah yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi dayan mu yana mai abokin shi magana cikin sallah da bukatar shi ce mu komin kaza ya mu komai cikin sallah hatta nazalat sai da aya ta sabka Allah yace hafizu ala salawati ku kiyaye sallolin ku salatul wusta da sallar tsakiya qumu lillahi qanitina ku tsayu gaban Allah ko ku tsayi dan Allah qanitina kuna masu nutsuwa fa umirna bisukut sai aka umurce mu da muyi shiru wani hina anil kalami aka hane mu da yin dumi a cikin sallah wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi amma lafazin al-imam muslim ne to ina ganin sai mu tsaya akan wannan hadisi mu tashi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu abunda muka faɗa dai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh